التحليل والتكفير، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا ساكي حدوة أتمنى نعمتنا وأتمنى بقي بوقت رمضان بقي كو طيب شدة بوقت رمضان shekara ta 1443 wanda ya dace da bakwai ga watan hudu shekara ta 2022 misafin miladiya. Mun haɗu a wannan majalisa na tafsiri wanda yau shine zaman mu na uku ko insha Allah ta'ala, wanda idan ba a manta ba, wato a darasin mu da ya gabata mun kwana a tafsirin suratul Fatiha, wanda kafin mu tura da bayani wato aran ma zai ƙara karanto mana wannan sura mai tarin albarka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim wa lad-dallin.
Amin. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin. Dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah rabbil alamin, ubangijin sarkai da bakiya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah ta'ala mai yalwatacciyar rahama, Ar-Rahim mai jin kai ga mu'minai, Malik yawmiddin wato mamallaki kuma sarki na ranar sakamako. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kai kadai yake bautawa, wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman agajinka. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah ta'ala, ka shiryar da mu tafarki al-mustaqim, wanda yake daidaitacce. Siratal ladina an'amta 'alaihim. Tafarki na wannan da ko wa'annan da an'amta 'alaihim, kai ni'ima a gare su. Ghayril maghdubi 'alaihim, ba irin tafarkin wa'anda kai fushi da su ba, wala dallin, ba kuma irin tafarkin wanda suke batattu ba. Wanda hadisi ya tabbata a cikin sahihain, hadisi na Abu Huraira, Allah ta'ala ya kare da a gare shi, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza ammana al-imamu fa amin. Duk lokacin da liman a sallah ya zo ƙarshen fatiha ya ce amin, kuma ku ce amin. Fa inna man wafaqa aminahu fa amin al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Domin duk wanda amin din sa ya dace da amin din mala'iku, to Allah ta'ala zai gafarta masa dukkanin zunubansa. Wanda a lafazi na Muslim kuma a dai wannan hadisi na Abu Huraira, manzon sallama cewa idza qala ahadukum fi salati amin, idan ɗayan ku a cikin sallah ije ƙarshen fatiha yace amin wal mala'ikatu fis sama'i amin idan ce mala'iku kuma sun ce amin da karatun sa tawafaqat ihdahu wal ukhra ɗaya amin din ya dace da ɗaya ma'ana amin din ka idan ce da na mala'iku na mala'iku ya dace da nasa wufira lahu ma taqaddama min dambihi za a gafarta masa duk abin da ya gabatar da laifukansa. Wannan hadisi ne wanda yake sahihi Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Haka ne ya tabbata a cikin Musnad na Imam Ahmad daga Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha take cewa haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata rana an zo an ambaci Yahudawa a wajensa. فقال ثم صلى الله عليه وسلم يتي إن لهم لن يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها يقول يا بس لمن حسد أبا فاتت كن أبوه أن ندم هذا بس لمن حسد أبا سمد حسد الدسكي من تكن أبوه أن ندم هذا نفرقوا شيء كما حسدونا على الجمعة kuma da suke mana hakkada akan sallar juma'a allati hadana Allah laha wata Allah ta'ala ya shirye da mu zuwa gare ta muka dace da ranar da Allah ya shirye mu wa ballu anha kuma suka kata ba su dace da ita ba suke da asabar kaga sun goce ko me kun ci da su juma'a sai suka goce suka da asabar kaga fashi gari kaga ba su dace mu Allah ta'ala ya dace da mu wa 'ala al-qibla abna biyu da suke fi mana hasada a kai suna mana hasada a kan komai amma ban da waɗannan abubuwan musamman waɗannan abubuwan abna biyu shi ne al-qibla da muke fuskantar ta allati hadana Allah laha wa dallu anha wadda Allah ta'ala ya shirye mu da ita su kuma ba su same su ba su bace wa ala qawlina khalf al-imam amin da kuma fadan amin da muke a bayan imam mana babu wato irin hasad da suke mana musamman waɗannan abu guda sun fi mana hasada a kansu wanda Imam Ibn Majah bai Imam Ahmad sun rawaito wannan hadisin wanda alafabi na shi Al-Majid Ibn Majah cewa manzon Allah cewa ma hasadatkum al-yahud ala shay'in ma hasadatkum ala as-salah wat-ta'min yahuda ba su muku hasada ba akan komai sama da hasar da suke muku akan abu guda biyu sallama da ku ce assalamu alaikum da kuma kai masa sallama assalamu alaikum idan mun an fara cewa alaikum assalam amincin Allah ya tabbata a gare ta sai ba ka ce wa alaikum assalam kai ma ko kuma amincin Allah ya tabbata a gare ku yahuda suna wa musulmai wannan hasada domin kullun addu'a muke juna mu da alkhairi daka musulunci addini na zaman lafiya da alkhairi asara amincin Allah ya tabbata a gare ka ko a gare ku kuma abu da kai ciwo ne sai kamar sallama to kari ba zai amsa ba shi dan shi ko sai a dame shi shi kuma ne ko ya waye amma sallah sai ya tsore shi ko mai biya kale ni dan kare ba ta dace da wanda zai amsa sallama sai tsore shi a adda a kai ma ta alkhairi assalamu alaikum to wa alaikum assalamu wa rahmatullah an fahimta wata amin da kuma amin da kuke yi fada lokacin da kuka karanta fatiha to da waɗannan ruwayoyi guda biyu wanda suke da hai ko a iya nan muka tsaya akan fallata suratul fatiha ya yi amma wannan gaba da shi da mun kai ta ƙarshen sura da ake ambata amin to akwai buƙatar a bayani me hukuncin wannan me matsayin wannan ma domin fada muke ba mu sani ba ba mu san me shari'a ta fada game da haka to dan haka a wannan kenan a da ka suratul fatiha malamai na musulunci a sun yi maganganu sun yi tafsiri mai fadi akan abin da ta kunsa na muhimman al'amara kwarai kwarai da gaske wanda ta suratul fatiha a cike take da abin da ya shafi alkhairai ta tattara dukkanin wani bangare ko bangarori na addini na musulunci tunda kababi na imani abinda ya tafi tauhidi da da abubuwa da suka suke da alaƙa da wannan duk a Suratul Fatiha ta tattara wannan. Don haka ita Fatiha an kira ta da Fatiha ne a imma kasantuwarta da ita aka buɗe Al-Qur'ani. An fahimta ba? Imma kasantuwar da ita aka buɗe Al-Qur'ani mai girma ita aka kira ta da suna Al-Fatiha. Domin a Larabci aka ce Al-Fatih, duk sunan da aka gina shi akan Al-Fa'il to yana ɗaukan sifa ne waɗansu lokuta musamman idan wasu aka haɗa shi da ta'u. Al-Fatiha, Al-Khatima, an gane? A kama a ce Ash-Shakira, an gane? To irin wannan sigar a Larabci in aka kawo ta to tana nufin a wata sifa, sifa al-mushabbaha bismil fa'il, ko kamar yadda malaman sun suke ambata. To imma kasantuwar ta abuda Al-Qur'ani da ita, imma kuma kasantuwar a ita ce mabudin dukkanin alfai, ita mabudin tauhidi da abin da ya shafi a dukkanin wani alkhairi da takunsa. Shi isa a malamai izamanto suka dukufa wajen bayani game da falalar da takunsa a karantanta. Da haka shi isa an ka duba tafsiri na magabata a Allah ta'ala ya musu rahama. Za ka ga sun yi bayanai daki-daki iri-iri game da tafsiri na ita wannan sura ta Suratul Fatiha. Akwai wanda suka ware kama da littafi, suka ware littafi cikin da guda domin izamanto cewa ki bayani a kan abinda ya shafi tafsirinta. Don haka wato ana al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi wa alayhi rahmatullah ya faɗa a cikin littafinsa al-tafsir al-qayyim wanda an san littafin duk da cewa ba shi ya rubuta ba, amma malamai sun bi da kansa ne da yawa da yawa sun tattara tafsirai ko a ce tafsiri da ya yi wa ayoyi mabambanta da surori. Wanda aka duba a ciki za a ga abin da ya shafi tafsirin da yawa Suratul Fatiha, wanda maganarsa ina ta neman littafin ne a cikin nan a kwamfuta, wanda a cikin littafin nasa yake maganar cewa da aka ce alhamdulillah dukkanin dangin yabo da godiya sun tabbata lillahi ga Allah ta'ala. Ta ce rabbil alamin, rabb al-alamin. To da aka ce wato rabbil alamin ar-rahman ar-rahim, wannan gaba da matattarar dukkanin usuli na addini, domin kace Allahu alhamdulillahi rabbil alamin, ka ɗauki sunan Allahu wa ya ɗaukan wato al-uluhiyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Ita kuma al-uluhiyya tana da alaƙa da haƙƙin bauta, bautata wa Allah subhanahu wa ta'ala. Cikin ɓangare na rabb, suna na ar-rabb ya kunshi halitta da gudanarwa da iko, an gane? Sai kuma abinda ya shafi ar-rahman ar-rahim, shi kuma wannan sifa ko wannan suna da yake kunshe da wannan sifa ta ar-rahman shine daman abinda izamanto cewa ake fata, shine abinda bawa yake fata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a rayuwarsa, shi ne rahama da jin
an fahimta ba shine abinda bawa wato yake fata ya samu a rayuwarsa ta duniya to dan haka wato lokacin da bawa ya zama to ibota tawa Allah yadda ya kamata idan mun to yayi kudurin rububiyya wato kudurin rububiyya ta Allah subhanahu wataala ne da shi kadai to babu abinda bawa yake bukata bayan wannan illa rahama ta Allah subhanahu wataala to dan haka a farkon surar za a ga ta bude ko an bude ta da ambatan wato waɗannan asalai guda uku dan haka da aka ce kuma iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to iyyaka na'budu wato an gina shi ne akan uluhiyya ta Allah ta'ala aka ce lillahi alhamdulillah iyyaka na'budu yana da alaka da Allahumma lillahi dinna an fahimta iyyaka na'budu mabninu 'ala al-ilahiyya wa iyyaka nasta'in kuma wadana da alaka da mai ar-rububiyya ar-rabb dinna da aka fada na biyu ko lillahi rabbil alamin domin iyyaka na'budu aka tana da alaka da uluhiyya da ne kai muke bautawa kaga Allahu ma'anasa al-ma'bud abun bauta wanda ake bautawa to aka ce iyyaka na'budu kaga yana da alaka da Allahu sunan Allahu na farko da aka ambata nan kuma iyyaka nasta'in gare ka da muke neman azanin da taimako kaga yana da alaka da rabbu domin rabbu shi ya halitta shi ke gudanar da halitta abin da yake gudanarwa yake da mallaka kaga shi za a yi miki babban ka ko to kaga nan wa iyyaka nasta'in yana da alaka da me da ar-rabb sunan rabbu da izamanto aka ambata فذلك الحمد ويتضمن الأمور الثلاثة فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته الله تعالى شنو أبو يبو أتي إلهية وجم بورد ثامسة شنو أبو يبو أتي ربوبية شنو أبو يبو يقوم رحمة تكبايا أتي الرحمن الرحيم ذلك رحمة تكاثر سنة من أبوه والله سبحانه وتعالى أجاء الحمد لله فلما وصلت يشرع أن تعوى بايد بورد ثامسة kasan tanta bayi suke wa Allah ta'ala alhamdulillah domin Allah ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha asalan takalifin da Allah ta'ala ya dora wa bayi na bauta ta masa bai dora musu abin da ba za su ci ba ha saboda haka sun tanta ko ya tantanta akan su cewa su gode wa Allah ta'ala akan wannan nikmar da Allah ta'ala ya kashe da haka alhamdulillah rabbil alamin wa sabun shi wadannan bangarori guda wato anin guda uku da aka ambata sannan kuma a cikin dai wannan sura za mu ga wannan sura ta yi magana a kan me ya tabbama wa istidatul ma'ad ta tabbatar da me makoma da dan adam zai tarar a gaba bayan wannan rayuwa akwai makoma mana wannan rayuwa ba ta ce makoma ba akwai makoma a gaba za ka ce malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako ka ga ce makomar kowa za a masa sakamako bisa ga abin da ya aikata an gane ba? To don haka ta kunshi makoma ta kunshi da zaful ibadi bi a'mali ta kankawa bayi da ayyukansu yan hasaru hawa sayyuka masu kyan da muna duk abin da kai za ka gani ko? Domin Allah subhanahu wataala shi ne wato ya kaɗaita bil hukmi izaka bainal khalaiq a wannan irin Allah ta'ala shi kadai ne ya kaɗaita da hukunci a cikinsa da kuma hukuncinsa Allah subhanahu wataala ya tattara dukkanin adalci hukuncin Allah ta'ala ya tattare shi Allah ta'ala mai adalci ne cikin hukuncinsa a wannan irin yawa shi wa kullu hada tahta qawlihi maliki yawmiddin wannan bayanin ya tattare wa maliki yawmiddin ta tattare shi sannan kuma wannan surar har ila yau ta kunshi dukkanin sakonnin annabawa da suka zo shi an gane ta kunshi sakonni na annabawa na Allah subhanahu wataala domin kasantuwar Allah subhanahu wataala shi ne rabbul alamin wa ubangijin talakai to Allah subhanahu wataala ba zai bar bayansa ba zauna wato kara jini tunda shi ne rabbul alamin daga cikin gudanarwarsa halittarsa da kulawa to akwai aiko manzanci an fahimta tunda shi ne mai halitta mai gudanarwa to daga cikin gudanarwarsa ne akwai aiko manzanci don ba zai halitta a yi barsa haka ba an fahimta domin dole fitanar da su fitanar da bayi abin da zai musu amfani a cikin rayuwar su ta duniya da kuma abin da zai musu amfani a rayuwar su ta lahira kuma fitan da su abin da ma zai fitar da su a rayuwar ta duniya da abin da su zai su a rayuwar ta lahira wannan kaga wato ya kunshi bangaren mai rububiyya ta Allah subhanahu wataala wa nisbatu rabbi ta'ala ila ma la yaliqu bihi wato rashin wato jingina wa Allah ta'ala wannan to zai zaman cewa an jingina wa Allah ta'ala ne abinda bai zata ga zatinsa ba a ce yayi halitta amma mai da cikin makala halittar bai ga hikimar aiko musu manzanni ba wanda kaga an jingina wa Allah ta'ala abinda bai kamace shi ba subhanahu wa ta'ala da haka cikin gudanarwarsa da cikin gudanarwarsa cikin bayi shine ya aiko musu manzanni da su nuna musu hanya shirye su zuwa ga alkhairai duniya da lafiya dan haka wato abu na biyu da yake kuntsatsa annabawa shine wato suna na Allah wa huwa al-ma'luhu al-ma'bud shine ma'anar Allah kullu na buga amana shine al-ma'bud to sai da manto bayi wato ba su da hanya da su san Allah subhanahu wata'ala illa ta hanyar annabawa an gane ba ta za su bauta wa Allah ta'ala ta hanyar annabawa to da haka Allah ya kunshi ma'anar al-ma'bud abun bauta to haka ba za a bauta wa Allah ba sai annabawa sun zo kaga ma'anar Allah ta kunshi tana da alaka da zuwan annabawa kalma ta Allah dan ba zai yi a bauta wa Allah ha kullum ba tare da an san Allah ba da haka annabawa za su nuna Allah subhanahu wa ta'ala dan haka wato gaba ta uku da take da alaka da sakon annabawa shine ar-rahman ar-rahman ar-rahim domin rahama ta Allah subhanahu wataala wato ta kunshi wato rashin wofantar da bayi Allah ta'ala ya halicce kuma wato aiko manzanni baya cikin rahama kama ba zai yi da haka rahamar Allah ce aiko annabawa an fahimci haka da kuma abinda ya shafi annabawa su yi wa al'umma bayani game da Allah subhanahu wataala wa ta'rifuhum bima yanaluna bihi ghayata kamalihi ana ba ku koya musu abin da su sami abin da suka musu imani suka musu ayyukan su dukkanin alkhairi na duniya da lahira dan haka kamar uqiya ya ismu rahman haquhu duk wanda idan to aka ba su sunan ar-rahman to ya tantanta cewa idan to cewa wannan suna na ar-rahman ya kunshi aiko manzanni domin rahama ne da kuma aiko da ko sun fadli safai na Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya aiko annaba da safai ne domin rahama ga bayi domin wato da cikin rahamar Allah akwai saukar da ruwan sama akwai samar da iska mai daɗi akwai fitar da tsirrai da kaza da kaza to matsayin wannan da yake wato wannan shi ma rahama ne ko to wannan da ya kai girman rahamar aiko manzanni ba an gane kada ka samu kuɗi saka sanar da Allah ta'ala mai rahama ne da ya ba kuɗi ko ko da ya baka abu kaza to wannan rahamar ba ta kai rahamar da Allah ta'ala ya aiko manzanni ba an fahimta haka mana rahamar aiko manzanni ta muhimmanci sama da rahamar saukar da ruwan sama da fitar da tsirrai da kaza da kaza da kaza dan haka wannan ya kunshi ne wato rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar aiko manzannin ma da tafan nasu da baki daya to haka gaba ta hudu wato mai da wato Ibn Qayyim yake ambata yake cewa yawmuddin da aka ambata rana ce da Allah ta'ala zai sakamako a cikin bayi da ayyukan su zai ba su lada bisa alkhairai da suka aikata kuma ya musu uba akan laifukan su da sayi a su kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaida su cewa ita ce ba zai mutum azaba ba kafin ya aiko annabawa sai ya aiko annabi ta sai ya azaba wal hujjatu inma qamat bi rusulihi wa kutubihi hujja ta tsaya ne da dalilin aiko annabawa kusur azaba ko rahama ta tsaya ne akan abu guda daya shine aiko annabawa wa tare da tafin su to dan haka da wannan ne suka cancanci a basu lada ko a musu hukuma da kuma wannan ne ki zaman su cewa ake koro bayan zuwa game je wannan fili da za a mutane sakamako wasiqal abrar ila an-na'im mutane da gari a raka su zuwa ga ni'imar Allah mutane da suke mutanen banza kuma yan ila al-jahim a tura su zuwa ga wuta ta jahim Allah ta'ala yake yi to dan haka duk wanda da alaka da me aiko annabawa don ba za a yi sakamako ba a ranar sakamako sai ta dalilin aiko annabawa su kuma gaskata dan haka wannan gabar kaga tana da alaka da me aiko annabawa ita ma to dan haka gaba ta biyar kuma shine iyyaka na'budu da aka ce iyyaka na'budu gare kai kade muke bautawa kai kade muke bautawa domin wal malaka fa innama yani yubadu bihi ta'ala ma yakunu ala ma yuhibbu wa yarda abinda ake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da shi zai kasance ne a bisa asasin abinda Allah ta'ala yake so kuma wato zaman to shi kuma yake daraja wannan abinda ake bautawa Allah da shi kowai irin abu ne ana bautawa Allah da shi ne ya kasantura Allah ta'ala yana son wannan abu misali sallah da muke guda biyar kaga Allah ta'ala yana so salatin wato annabi kaga Allah yana so sadaka Allah ta'ala yana so duk wani abu da ake bautawa Allah ta'ala da shi za ga Allah ta'ala me yana son wannan abu da shi sai yake da daman shi asalin bauta ga Allah subhanahu wata'ala asalin bauta shine godiya ga Allah godiya ga Allah bisa ga halittar da yayi da ni'imomi da yayi ma to akwai godiya ga Allah ta wajibi akwai kuma kime tanafila godiya ga Allah ta wajibi shine ka tsayo akan abubuwan da ya fallanta ka tunda ka salloli biyar azumi zakka abubuwa aikin hajji irin wannan abubuwan da irin su gabaki daya abubuwa da suke na wajibi kamar godiya ga Allah ne godiya ta wajibi wanda idan ba kai wannan godiya ba Allah ta'ala zai kama ka da laifi an fahimta ko kuma godiya ba take mai ta istishba an gane wai sai abubuwa da suke na filoli an ga salloli na nafila kaga duk wannan godiya ce amma me ta ƙara lada kawai ƙara kudin shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daka bauta Allah ta kunshi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da soyayya da nuna soyayya ga Allah ta'ala da kuma nuna tsoro ga Allah subhanahu wa ta'ala domin yana da abinda mai za a tsoranta shine azabarsa da fushinsa to don haka wannan gaba ta iyyaka na'budu ta kunshi wannan kai tsaye muke bautawa muna bautawa Allah ne cikin wannan dalilan abu na farko godiya gare shi da soyayya a gare shi da kuma mai tsoro a gare shi subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi kadai yake da wannan sifa akan bayi ka bautawa Allah kana son sa kuma kana tsoron subhanahu wa ta'ala kana son Allah kuma kana tsoron sa an gane shi da dalili to dan haka wato wannan gaba kenan da ka san mu tabi gaba ta gaba ita ce gaba ta ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim malai ke cewa da aka ce ihdina hijiri ne wanda yake na talabi kamar da fasadiya neman Allah ta'ala ya yi mu ana neman ana roko ana addu'a ana fatan Allah ta'ala ya yi to malai ke cewa fal hidayatu hiya al bayan wa tilala ita wato ihdina daga al hidaya shiriya to ita kuma shiriya me ma'anar ta shiriya ta kunshi al bayan wa tilala ai ma bayani illa billah abaka والدلاله كما انونا اعتقاد انت ميت سن انت ميت سن تكفي ذاك وتا حنيا كاي غبا تو تك شافنا ديكن كون كان راي ذاك كذا انسا سامبل ان ربوت كذا اسا خديجه بن بس تو جت ان نفرقو نبي شنو وين دايك ابودي kaga mai amma bayani kuma an nuna ma to wannan shine shiriya to wannan aikin annabawa an kuma idina firatun mustaqim ta shekara mustafarki mare da ji da haka zaka bu wannan ne ta hanyar hasken annabawa abin sura shi na shiriya dama ita shiriya kala biyu ce akwai hidayatul tawfiq an gane akwai kuma a shafi hidaya ta dalala hidayatul dalala ko ad-dilala shiriya ta annuna ma annabawa aikin su ne su nuna wa bayi hanyar da su ga Allah an gane kuma hidayatul tawfiq kuma wato yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi yake da kaddara wacewa wannan annuna masa zai fitin zai wani kuma annabawa za su nuna din ba zai ki ta nuna masa gashi gani ibi ba zai ba ka ga wannan tawfiq ne daga Allah da Allah ta'ala ya gada ma wannan kaddarawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da haka hidaya kala biyu an ga akwai hidayatul tawfiq akwai hidayatul albayan wa dalala an fahimta ka to da ka ga wannan gaba ita masana da alaka da sakon annaba ga ba mana muna kusar da kowace gaba a cikin fasiya tana da alaka da sakonnin annaba ga ba abin da suka zo da shi ba kadai tana da alaka da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane shi kadai a dukkanin annaba da Allah ta'ala ya aiko suna da alaka da suratul fatiha ko sakon annabta su yana da alaka da suratul fatiha to dan haka wato ita wannan shiriya ta annabawa da suke shiryar da bayi zuwa ga as-siratul mustaqim tunda aka ihdina as-siratul mustaqim ko ai tsarawa su da kai zuwa ga as-sirat al-mustaqim ta farki mai daidaici to gurgurdan tsayuwar ka akan wannan hanya kana ba da sanuna ma gurgurdan yadda ka samu nasara a ranar lahira domin duk wanda wato ya tsaya iya yadda annaba su tsaya da shi tsaya akan wannan ta farkin ba gargada ba haka ya tsaya tsayi akan sunnar wannan annabin da Allah ya aiko ba bid'a ba son zuciya ba kamakame ya tsaya tsayi abinda aka ce yayi shi yake abinda aka ce bari shi yake bari wannan shine sunna ta annabawa amma bawa ya tsaya inda annabi ya shafa ba kan wannan zirin as-sirat din ya tsaya kada ya tarbi to wannan tsayuwar wato da zai sadar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala to la budda idan man to wannan sirat din ba a karkace ta asalin sifar wannan sirat din annaba babu karkata a cikin shi kende zai tsara da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala to gurgurdan da wato ka tsaya din gurgurdan yadda as-sirati na rana al-qiyama za ka wuce sai kalin domin akan baka karkace ba sai in ka hau siratin zuwa ga aljanna ba ka karkace ka wuce ba Allah ya kiyaye za ka tafi sa'ibal amince kuma da kai da'a ga wannan annabin babu wai gawaye an fahimta da haka in ka samu shiriya a nan a lahira ta bin annabi an ga babu bidoki babu karkatar ka ce to haka in kana hawan sirafi lafiya laura ka har zuwa biyan da Allah ya azurta mu da haka to dan haka nan wato malam yake faɗa cewa wa kamar da ya tabbata a cikin hadisai akwai wanda zai wuce ta kan sirafi kan barki kamar wasiya wani kuma zai wuce kamar kimtawar ido ya wuce wani kuma zai wuce kamar wato ainihin wucewar iska ya wuce wani kuma zai wuce kamar o kamar da aya da zo su wuce akan da ba kai a guje a su wuce kace tafkasar su wuce wani kuma zai wuce da sauri a gudu da gudu a kafa fafafafa ya wuce wani kuma zai wuce da gaggawa da sarfa da sarfa wani kuma zai wuce kuma da kada da yake tafiya sannan a wani ma karshe zai zo a kan sura'i yana jan ciki sura'i yana yayyanke cikinsa yana kamawa da ƙyar da ƙyar da ƙyar da ƙyar da ƙyar har ya wuce wannan sura'i wani kaga alamar mai bai bi tafarkin annabi cikin daki ba, ya taka maka ya ɗebo son zuciya ta an ce kaza ma a yi, an ce kaza a yi, an ce kaza a yi, ya ke sa inda annabi ya taka maka kan jirin bidiyoyi cikin addini. Duk lokacin da ka gama da ina magana akan abu kaza bid'a ne, ma yana kishin annabta sakon annabi a tsare shi ta canza kuma alkhairi ne gare ka ne yadda za ka wuce tsirani na lahira mai cikin sauki. Amma duk da kai ka ba ka bi wani, to Allah ta'ala yana kishin annabi ba za ka hada annabin sa da shirkoki ka bi annabi ka bi wani. Annabi kuma yake haramun ne ke shirka a cikin haƙƙin Allah, haka ne haramun ne ke shirka a cikin haƙƙin manzon Allah. Allah ta'ala kadai ake bi, Allah manzon sa shi kadai ake bi, duk wanda za ka bi shi to za ka bi shi ne ta dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam, zai haska ma hanyar da annabi ya zo da ita. Amma in ya koma yana farin hanyar sa zai baka, to wannan wannan ka rabu da shi, domin ba Allah yana kowa ta kanta shi ma da zai kanta. An koyi ta da ga wannan shi ne tasirin bin annabawa. Kaga ibnu sirat sallallahu alaihi wasallam da alaka da me da sakon annabawa gaba ɗaya. Duk alumatai da aka tafi wani al'ummar, duk wanda ya bar annabin da Allah ta'ala aiko masa to zai wuce kansa bayan cikin sauki. Amma in ya bi kama can ya kama can a kankan kamar da Yahuda da Nasara suke ba su bi annabawa su cikin sauki, su shigo da bidiyoyi da son zuciya sun rikita a dinan. Wannan dalilin da ne ya sa Allah ta'ala ya ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin ya gyara hanyar addinin da aka lalata da bidiyoyi. An fahimta? To don haka shi ne wannan ihdinas siratal mustaqim. To don haka mala yake magana akan wato gaba ta gaba, yake gaba ta bakwai, yake cewa min ma'rifati nafsil mas'ul wa huwa as-siratul mustaqim. Dole sarki nan muna bukata, tunda an ce abu ta farkin, to ana bukatar a san meye as-siratul mustaqim. An gane shi sa Sheikh Ibn Taymiyyah yake littafi ne suna iqtida'u as-siratul mustaqim mukhalafatu ashabul jahil. Dan na sauri ban tomo da shi ba, sai ku gani littafin da kuke da guda da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yayi shi game da hayyace shigoyi na Yahuda da fara da suka kauce wa as-siratul mustaqim, ikawo abubuwa da kuma yadda manzon sallallahu alaihi wasallam ya tsawo sama al'umma cewa kaba a bakai wa kada a bakai yoyin Yahuda da fara a kauce kaza. Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi kaza kaza za a samu kaza a bayan sa, za a yi kokari a koma kan salan Yahuda da fara. To wannan tsafin abin da ya kunsa ke da ta akwai bukatar a sami ilimin shi me as-siratul me tafarkin annabi da, domin sai an sami ilimi na sanin tafarkin sannan za a samu tsira daga gare shi daga kaucewa shi wannan siratul mustaqim. Ko to sannan kuma aka duba za a ga aka ce siratul ladina an'amta alaihim, ko sirata alladina an'amta alaihim. Za ga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci waɗansu da Allah ta'ala ya musu ni'ima, su waye waɗannan? Sannan kuma wasu Allah ta'ala ya ambaci waɗanda Allah ya musu ni'ima, su Allah ta'ala ya ambaci me sunkun mutane guda biyu, shi ne waɗanda ɓangaren waɗanda Allah ta'ala ya fushi da su da kuma ɓangaren waɗanda suke mai fatattu. Da haka mutane sun rabu gida uku, akwai wanda Allah ta'ala ya musu ni'ima, akwai fatattu, akwai wanda Allah ta'ala kuma ya fushi a gare su. Domin bawa wa game da wannan as-siratul mustaqim din, imma ya zamanto aliman bil haqq, ya san gaskiyar shi as-siratun ba. As-siratul mustaqim ta farki bai da shi ne gaskiya, mana gaskiyar addini, ingancin addini shine as-siratun ta wajen ga mana addiya. Imma an yakuna aliman bil haqq aw jahilan bi, imma ya zamanto ka san wannan ta farki as-siratul mustaqim ko ka jahilce shi. To wal'alimu bil haqqi, wanda kuma ta san wannan gaskiyar, imma an yakuna aliman bi mujibi, imma ya zamanto yana aiki da abin da ya san din na gaskiyar, ko ya san gaskiya kuma yana aiki da ya san ya wannan ilimin a cikin aiki, aw mukhalifan lahu, ko ya sani ne ya saba wa abin da ya sani. To ana kuma Yahuda da Nasara, ko Yahudawa sun sani sai ba su yi aiki da sanin sa ba, Nasara kuma sun jahilta, ko daga ba ta magana masu aiki da iri fito da basu ma sun jahilta abin da aka farko musu. To wa'annan shine fahabi aqsamul mukallafin la yakhruduna anha albatta, hakala dukan wanda ba yake akwai takalifanci a kansa, imma da zamanto yana da ilimin addini ko wa ilimin as-siratul mustaqim, ko imma kuma da wani ya jahilta, wanda kuma yake da ilimi din ma yana aiki da abin da ya sani kaga ya zama to alkhairi abin da ya zama to ni'ima an amsa alaihi an ga an amsa alaihi sunan wanda suke aiki da ilimi sunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin su suka bar da su bila taranci ko yahudan su suka faɗa addinin manzon Allah sunan an amsa alaihi wanda sai ni'ima an amsa alaihi to su kuma غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم sunan wanda sun sani a babu kai aiki saboda sanin su ne yasa suka san da aiko annabin karshen zaman su suka bar ruwa suka zo garin Madina suka zauna ko aka samu wannan wasu yahudawan abu da banu quraiza da banu qainuqa ko da banu nadir suka zauna suna nan su da su dan gatan Allah ne sun suka zo garin Madina din ko zaci wa Allah wa yau sai har aiko annaba cikin su wani sawa a dalar kuma mai a cikin su dai su dai su ne an gane sai ana tsara gomba haka ba ta yi nuna Allah ya yi nuna shi zai shi zai zaba daga cikin bayan ta wanda ya gida a shi a cikin zuriyar annabi ne Isma'il an gane bin Ibrahim alayhi salam suna su dama sun raba gari da annabi Isma'il suna ganin ganin su saboda mai su suna da awarci annabi Ishaq shi ne nasu shine kafin su to da haka sai Allah ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙasar annabi Isma'il alaihi salam an fahimci haka to dan haka wannan bambanci kin dan haka wanda Allah ta'ala yayi ni'ima a gare su sune wanda suke aiki da abin da suka sani wanda suke aiki da abin da suka sani sune Allah ta'ala ke tsaka da aflaha man zakka hakika wanda ya tsarkake ransa da ilimi ya rauta ya sami ilimi kuma ya aiki daga ya tsaya kwari yana kokari ya tsarkaka da wannan ilimin da Allah ta'ala ya bashi tsarkaka da barin san zuciya da mummunar aqida da kaza da kaza bisa ga hakkan aqwaqul mustaqim da Allah ta'ala ya bada dan haka shi kuma al-zahir bil haqq wanda ya jahilci gaskiya shine wanda ya zamanto cewa Allah ta'ala ya fushi da shi kuma Allah ta'ala mai ya zamanto cewa ya kasar da shi domin su yahudawa da ba su yi aiki da shari'ar su ba da Allah ta'ala ya aiko wa annabawan su da su kaga sun cancanta a jira su fatattu ko domin sun san da su sun ata da haka yahudawa sun samu riki biyu haka na nasara dukkanin su al-maghdubi alaihim wa al-dhalin domin da wanda isa ne ya aiki da ilimin sa kaga asali ya mata ko don bi aiki da wannan shirya ba kamar kai ne kaga ga haske na ga hayar kar haske saka ta ni wannan hanya bin sau inda girman kai ko da shi ko da ka saka ni ali ne mai dun dun da ka aka in da mutum din ka fasa zaka da dun ga hanyar sai mai haske da fitila da kuma mutum da yake makawo ga hanya mai haske ga mai duhu sai da kowace ku san cikin duhu da man dai haka ne ko amma yau mai haske mai zai ganin wanda yake mai za a iya ganin sa a taimaka masa an fahimta to dan haka su yahudawa da ilimin nasu suka kauce suka bauta hanya kaga mai sun bata ba su tuni kaga abbali sun fitar ta fara hawa kan yahudawa kaga sun ko da kana sai fushi da su saboda an mutu arzikin shiriyar mai amma ba su hauka kaga su kuma na fara su ma mai sun bata mutumin da ya bata mai kaga Allah ta'ala ya fushi da shi kaga sannan kuma mai ga su babbata din daman da yake akan tafin ki Allah ta'ala ya kiyaye to dan haka wato abu guje duba da mun fara karatu a kurace saboda matsala ta inji to dan haka zamu fahimci cewa ni'ima da aka ce fara lina an amsa alaihi ni'ima da Allah ta'ala yayi wa bayi nagari wato ita ce dukkanin alkhairi da Allah ta'ala ya bawa da kuma rarrabewa tsakanin shiriya da fata ai ma wannan abin to shi hakikanin ni'ima shi kuma fushi da Allah ta'ala zai wa mutum zai ga mutum shine wato ainihin sakamako ko ainihin uba da adalcin da zai wanda mai ya zamanto cewa ya bata da gangan amma dai rahmar Allah subhanahu wataala tarin da ya fushin su subhanahu wataala inda ya kamar tabbata cikin hadisi wannan sunan yake cewa wa rahmati sabaqa ghadab rahmata ta riga yi shi na shi sa yake ar-rahman ar-rahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim sai fara gabatar da wannan sunan nasa domin me rahamar ta tare da yafi shi kamar da ya tabbata a cikin hadisi sahihi dan haka nan sai aka faɗa ka ce al-maghdubi alaihim wala ad-dallin kuma nan aka ce al-maghdubi alaihim wa'inda aka fushi da su ba an batu wanda ya fushin ba an fahimta wanda ya fushi shine Allah ta'ala wala ad-dallin wanda aka fatar da su kaga ba an batu wanda ya fatar da su kuma wanda ya fara musu fata amma nan sarar da nina an amsa alaihim da farkin wa'inda kai ni'ima ga kaga an bayyana Allah subhanahu wa ta'ala shi ni'imar domin me dukkanin alkhairi yana hannun Allah ta'ala dole ga ya bata shi dukunta wa kansa bata wani za ka ga a kasan ba yana kokarin kwaikwayon kasan ne har ya zo masa jiki ka zuta ta kafa wani yana fahimtar gaskiya a farkon kasan ka amma sai ya ci gaba da ganga sai ga me ya bata Allah ta'ala me ya bashi da kasan nasa da ya zaba wa kansa da ko sabo kake kana yi da kadan sai ga abun ya zama to me ya kama zuciyarka amma aikin alkhairi a fitra yake kai ma ka san wannan abun shi ya kamata kai sai kadan ita kautar da kai kaga ya dace da fitra da Allah ta'ala ya hanci da haka yahudawa sun kauce wa fitrar da Allah ta'ala ya musu nasara ma haka shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahihain manzo sai yake cewa kullu mawlidin yuladu ala alfitra kaga fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi duk da abin haihuwa ana haifarsa ne a kan fitra a kan imani da wuri sai da sami iyayensa su zai shi ba yahudiya ko ba nasari ko su zai shi ba majusi wanda bai da addini ba ya ga akwai allah ba sai da ka bayar ka samu wannan tafsirin tunani amma asali a kan fitra a kan shi an fahimta da ka wani matsala ce mai faɗi kwarai-kwarai da gaske da haka ina ga anan ya kamata mu dakata duba da tafiyar lokaci Allah da Allah ta'ala ya kai mu zuwa gobe sai mu dora daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh